بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتج هدوى أولا مسلاتين البركة أيامتين يو الله أصبت ومشاء أصبت دواتي رمضان جرى منظم الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة ريب دولة سلاتين يقولوا إن شاء الله تعالى دامت تجربة لكراسيك مريد أتتابع أتسين سورة المائدة wana fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu daidai cikin abubuwan da zamu karanta na alqur'ani abinda yake na kuskure kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gane da mu ya bamu kun jarawa wanda ya wuce kuma Allah ya ce mara da'am zamu tashi kan aya ta uku insha Allah ta'ala a cikin wannan sura
masha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما
bayyanawa mutane al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa lallai gane ne Allah ya halatta musu ne Allah ya haramta musu. Allah ce hurrimat alaikumul maitat, an haramta muku ga mushe matacciyar dabba wacce malamai suka ce wacce ta mutu ita da kanta ko dai sakamakon jinya ko kuma kawai kwanan da ya kare a kawai ta faɗi ta mutu ko kuma da daddare sai ta shure shure har ta mutu ko kuma wani abu ya same ta ta zama to dai ta mutu ba a yanka ba. Wannan ya biyo bayan lokacin da Yahudawa Yahudu da Nasara suka ce a'a yaya za a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da safansa ba sa cin mushi su kuma suna cin mushi idan dabbar su ta mutu tana mutuwa suka ga cewa ta mutu sai su zo su gyara saboda haka yafi amfani da ita shi ne sai suka ce yaya baya cin yankar Allah kuma yana cewa shi za a ci yankansa amma baya cin yankan Allah ai in ta faɗi ta mutu kawai Allah ya yanka ta ne daga samu ya fita wannan sunanta almaita ta mutu matacciya ta zama mushe. Allah tabaraka wataala sai kada tabbatar da haramcin cin wannan wadda ta zama mushi saboda maslaha ga al'umma a addinin su da maslaha a rayuwar su wanda duk jinin shi zai iya samu abin da zai cutar da shi saboda jini da yake tare a cikin naman wanda ba ta tsayar da shi ba saboda haka addini ya haramta lafiya ta abin ka za ka samu illa ga wanda Allah tabaraka wataala ya haramta sannan akwai kazanta cikin cin su haka hurriman alaikum almaitat duk dabban da ta mutu Allah tabaraka wataala ya an haramta mu wajen haka nan jini abin da kawai aka tsebe a cikin matacce na dabba wanda za a iya ci shine almaitatul bahr wadda ɗaruwa ne shi Allah tabaraka wataala ya hurriman alaikum almaitatu almaitatu wala al-in yufidu al-umum sura al-istighrafiyya tastaghrimu jami' al-maita wala tuku wani matacce Allah tabaraka wataala ya haramta amma sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta da al-maitatu al-bahr su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani ma al-anwa al-bahr فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتا دا aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ruwan koki za a yi alwala da shi za a yi wankan janaba da shi duka ana jin dan danin gishiri gishiri a cikin sa yace huwa tahuru ma'u in dai ruwan koki ne ruwan sa tsarkake ne alhil maitat kuma tattar da ruwa wannan shi ma halal ne duwa da alruwa ke rayuwa koki kowane irin dabba wanda yake rayuwa a ruwa in dai ya mutu za a ci ba bukatar sai an yanka shi malamai suka ce sawa'an ya mutu ne ta hanyar ya fito waje ya rasa ruwa ko kuma ya mutu ne ta hanyar an kamo shi an ajiye shi a wani guri ko kuma ya mutu ne ta hanyar da aka kamo shi ana yayyanka shi garin yayyankawa wanda suka kamo shi za su yi amfani da shi yana mutu mutu yana mutu mutu ya ka tsaka masa doka ta ko ta ina ko ta bayansa ko ta dindinsa aka faro ko ta samansa aka faro wannan ya halatta a ci wannan naman saka almaitatul bahr wannan ana duk wani wanda rayuwarsa a ruwa ne haka kuma wanda rayuwarsa ta fi yawa a ruwa amma dan kadan yana rayuwa a ruwa kamar misali kaguwa kaguwa ita ma ya halatta za a iya ci kamar misali kunkuru kunkuru yana iya rayuwa a doro yana iya rayuwa a ruwa amma ya fi rayuwa a cikin ruwa wanda ya zai iya fi zai alhillu maitatu haka nan kada tana iya rayuwa a doro tana iya rayuwa a ruwa wannan ita ma mafi yawan rayuwanta a ruwa kada za a iya duka wani haka nan doyi na ruwa dukkan su gaba ɗaya da su mutu za a ci nama o kunkuru a ce albarri ne kunkuru barri ne sai an yanka shi ba a cin matattun kunkuru ina ji akwai kunkuru a jami'an nan ko ko in ya mutu shi kenan in kuma yana raye a cikin wani kiwon saboda haka almaitatul bahr ba a cin abuna ba a abuna in sun mutu halal ne za a iya cin wanda suke rayuwa a ruwa wajen domin al-annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ma'ana shine almaita wajen shine haramun ne in ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hurrimat alaikum almaitatu waddam haka nan an haramta muku cin jini malamai suka ce ai Allah ya fassara jini da aka haramta din shine awdaman masfuha shine jini da yake faranya misali in an yanka dabba jini ya faranyo wannan jinin haramun ne a ci wasu suka zo an yanka dabba shi daga cin tari jini aje a hada a yi wasu abubuwa wannan haramun ne cin wannan jini ne haka kuma shan sa haramun amma hanta jini ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hurrimat alaikumul maitatani wa damani an haramta muku cin matattun abubuwa guda biyu sune al abuna mai matattun abubuwa din sune kamar kifi wal jarad da kuma fara fara ita ba in ta mutu za a ita ma fara ana ci sannan al-hut wal jarad kenan sune matattun abubuwa kifi ya mutu za a ci sannan fara in ta mutu za a ci sannan wa jamal jini guda biyu sune al-kabir wa sahal hanta da abunan koda kuma ne haifa sai ba shi ma za a iya cin wannan tare da cewa ana taunawa ma ana iya ganin jini yana fitowa kamar ya halatta wannan jini. Saboda haka daman masuhan shine aka haramta. Wala hukmi fi al-din da naman al-hanzir ko aladin gida ko aladin jini wala haramun ne kinsa. Don ka aladu naman su haramun da na gida da na jini. Wama uhilla li ghayri llahi da abun da aka yanka shi domin wani Allah tabaraka wa ta'ala duk abun da aka yanka don wani Allah tabaraka wa ta'ala wannan haramun ne shi ko da kuwa an yanka shi tadi da za a kira imani yayin yanka a ranar da ake wani biki na kafirci ko wani biki na murnar aiwa da musulunci ba da yadda da shi ba wannan haramun ne shi tadi a ko kuma yankawa a inda musulunci da ya taba saboda bukukuwan bautan zuwa ka ake a gurin suka wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta shi da nasin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ya cewa hal fiha aidu min ayati jahiliya wa hal fiha abuna sanamun min yubat akwai gumaka da ake bautawa a gurin abunan biru guwana lokacin da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yanka da aka yi a gurin ya ce akwai ana bauta wa gumaka a gurin ne ko kuma akwai idi na ayatul jahiliya za ka ji wani idi na ayatul jahiliya wanda musulunci bai san da shi ba kirkiro da shi aka yi sai aka yanka don wannan idi ba a ci kuma uhilla li ghayrillah bihi wal munkhaniqati haka nan dabbar da ta shaƙe kanta har ta mutu malamai suka ce ko ta shafi kanta ta jefa kanta cikin igiya sai ta ja sai matsa wuyanta tana ta ja tana ƙara matsewa har ta mutu ba a zo an yanka ta ba ko kuma ta zaɓi wuyanta a cikin tsakanin itatuwa sai suka matse wuyanta sai ta mutu ita ce al-munkhaniqa wannan ba za a ci ba abu da yasa yahudu da nasara da kuma jahiliya a zamanin su kawai mutu ya zai samu dabbasa wani abu ya karke ka ta mutu kawai sai ɗauka sai su gaba da gyarawa sai a ji wannan al-munkhaniqa haramun ne Allah ya haramta shi wal mawqudatu da kuma wacce take aka dace ta da ice ko da dutse al mawquda duka mai tsanani mutum ya maki dabba da ice ko da dutse da ƙarfi saboda haka sai ta faɗi ta mutu ba a yanka ta ba ita ma wannan ba za a ci da wannan malaman suka ce haka nan wanda misali tsuntsu ko dabban farauta sai mutum ya harbe shi da dutse sai ya fice shi jikinsa sai ya faɗi ba a je an yanka ba kawai shi kenan sai zaman gawa wannan ba za a ci ba ko da ya ce bismillahi shi ne maganar jumhurin malamai amma in ya ce bismillahi ya harba da dutse sashin malamai suka ce za a ci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zikratullahi alaihi fa kulu abinda aka ambaci sunan Allah akan sa lokacin da aka je aka aika karen farauta ko kuma aka harba kibiya malamai suka ce akwai bambanci tsakanin kibiya da dutse ko sanda idan kibiya ne tana huda abinda aka samu din ne wani ta imani ta fi san gefe to domin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk aka harbe shi da abun da zai huda shi ya raunata shi suka ce tunda manzon Allah sai da abun da zai huda shi to ita kuma kawai ya kai sai ya dawo ba huda ba yake ya wuce ba haka nan dutse ma duka yake ya dawo idan wannan ne sun yi sabani na dutse da na ice sun yi sabani wanda ya farauta wannan koda ya ce bismillah mafi yawan malaman suka ce ba za a ci ba tashin malaman suka ce za a ci amma in dai shirya ne mutum da bismillahi sai ya harbi abun da zai farauta ma'ana ko wata dabbar da yake ko wani tsuntsu sai ta huda shi sai ta fado kafin ya je ya samu abun sai samu ya mutu wanda shi ma ya halatta gare shi zai yi wanda aka harbe shi da bindiga wanda mafarauta suke farauta da bindiga Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala yake malamai magabata ba su yi magana a kansa ba yace ba a kirkiro bindiga ba sai a wajen karni na goma lokacin manya-manyan malamai magabata ba sa nan yace amma ni ina nan a rayuwa sai aka mun tambaya da aka mun tambaya yace sai na ansa da cewa wannan ya halatta domin ita ma bindiga in aka sake rafasan ta ma'ana arsashin ta wanda ake farauta da shi ko ƴaƴan gold da ake sawa ko kuma wasu abubuwa na kalafai yace suna huda dabbar da suka samu wani tayi mahassabi da dai yace wannan ya halatta in mutum ya harba ya je farauta sai ya samu tsuntsu ko wata dabba sannan ya harbe ta da bindiga bai samu ya yi dogon ba ko kuma ya harbe ta sai ta gudu yana cikin lalayawa a jeji sai ya ganta ga ta nan ta faɗi amma ta mutu shi kenan kawai sai ta ake kasta ma'ana zai amfani da ita ta halatta gare shi al-mawquza kenan al-mawquza to inda ite ne ko da dutse malamai sun tabani wasu malamai mafi yawan su kenan suka ce ba za a ci ba amma ƴan kaɗan suka ce za a ci zamanin mu ne yanzu nan ai kila ra'ayin ƴan kaɗan za a ci to da yawanci ana da buƙatar nama wal mutarashiyat haka nan dabbar da ta gangaro daga dutse kawai ta sukuce sai ta gangaro Allah ya kiyaye sai ta faɗi har kafin ta fito kasa ta mutu tana fitowa kasa an zo sai aka same ta a mace ita ma ba za a ci ba ko kuma ta faɗa cikin rami sai ta gangara wa har ta isa rami ana zuwa ɗauko ta da aka duba sai aka same ta a mace ko kuma dabbar da wani kawai ya hankala ta ko daga kan bishiya ta tsako sannan ta faɗi tana faɗuwa kafin a zo a same ta ta mutu duka wannan tana da karkashin mutara biyar wannan ba za a ci naman ba in ta riga ta mutu wannan nasihati haka nan wacce dabba ɗan uwarta ta soke ta suka rinka karo da dabbobi ko kuma wani wasa da suke yi dabbobi suna wasa daga wannan yana tura wancan wancan yana tura wancan sai wacce ta soke wacce wacce ta huda mata ciki kafin a ankara an zo an samu gawar wancan wacce aka soka ita ma ba za a ci wama akalat sab'u haka nan wacce zakuna suka farauce ta a cikin dabbobi ko shanu ne garken shanu ko garken rakuma ko garken tumaki ko awaki sai zaki kawai ya yiwu ya je ya suri wata akuya ko ya suri rakumi ko ya suri saniya yana zuwa ya fara ci ya gan shi ya gudu ya ka samu sauran ko kuma aka kwata yana ja ana ja aka kwato kamar yadda malaman tafsiri suka ce yana ja ana ja sai aka kwato ya ka same ka ba rai wataƙila ya ci jigulin da abin da ya mata illa wannan a zamanin jahiliya suna amfani da shi da yahudu da nasara suna amfani da shi da kuma larabawa a jahiliya da zaran kawai mutum ya ga zakinsa ya ɗau raƙumi musamman raƙumi domin ɗaukar raƙumi a cikin garke yi masana abu suka ce ya fi sauƙi a kan ɗaukan ɗan ƙaramin ɗan akuya zaki idan ya faɗo cikin garken raƙuma ya ɗau raƙumi ya gudu da shi ya fi masa sauƙi a kan ya ɗau ɗan taure ko ya ɗau ɗan raƙumi wani akwai wani ayi abu ɗan ƙasar Kenya shi ne kiwo raƙuma ne wanda yana ganin abunan zakuna suna shiga su farauce su da sauransu yadda a gaya mu wannan lokacin shi ɗan adamu ne lokacin da muke kulliya a Madina kina yadda zaki idan ya yi gulki ko kuma yana gefen garke in na raƙuma ne yadda za ku gan shi ya taso sama zai faɗo cikin garke da kasa an jefo shi daga sama yadda in je raƙuma ne yana faɗuwa zai sake ɗaukar wani raƙumi zai har wurga shi da nesan garken raƙumi zai faɗi in ya yi tsalle ko sai ya inda raƙumi zai da su yake amma in kai kaure ne yana shan wahala ka kunye a yake haka abu yake ba su mamaki suna ganin ayar Allah da kuma ganin zaki yake in da suka ce zaki sai sun taru su da yawa su ta harbi azuma su ta harbi har a harbe shi yake amma ko sun kai dari yana gane wanda ya harbe shi in dai ba harbi ya masa yawa ya mutu ba sai su mutu tare da wannan wanda ya harbe shi wanda ya fara harbe shi yake saboda suna ganin abubuwa mai ban mamaki a cikin zaki wata Allah tabaraka wa ta'ala yi to a jahiliya idan zaki ya kama dan abun ya kama ragun ya yaje shi to suna ja wani zaki yana ja wani zaki kuma ke rage saura ya razana ya gudu wani zaki kuma ya ci kawai ya bari bai ci wani abun kirki ba ya san cikin wa'in suka ce in suka zo suka samu wannan sauran sai suna shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a musulmai wannan ne ga maslaha ga gare su daga abin da zaki ya sa na yawo daga dakin sa yana iya shiga cikin wannan nama idan suka ci suna iya samun matsala yawanci wuta ba ta iya dafan da abuna abu dafin zaki ba ta iya kona shi shi yasa ma ai Allah tabaraka wataala ya haramta ma zaki din gaba daya saboda zaki wuta abun da yake sinadarin jikin zaki wanda ke tasiri a jikin dan adam wuta ba ta iya kona shi baya mutuwa saboda dalilin dafawa saboda haka Allah ya haramta cin naman zaki gaba daya doka abuna wa ma akala sab'u idan zaki suka zo suka rage wannan ya haramta in dai cin su ne ba a yanka jini ya zuba a cikin dafa ba amma in an same ta da rai sai aka yanka jini ya zuba da jikin ta wannan ita ma ya halatta zaki sai gaba ɗaya sai Allah ya ce illa ma zakai sai abun da kuka yanka malaman shafi su me ake nufi a nan tun a baya Allah ya ce a wannan khaniqati akwai kuma hurrimar alaikumul maitati sannan abin da sai aka tsallake wa ma ubi da lagari za ka tsallake wa damu wa lahmul khinziri ya ka zo wal munkhanikat wal mawqulat wal mutarajiyat wal nasihat wa ma akala sabuh illa ma zakkai duka wa'innan ne illa ma zakkaitu ko kuma wa ma akala sabuh ne illa ma zakkaitu ko kuma ana nufin kawai an maita da an nasiha da munkhanika da mawqula da mutarajiya malamai sun yi tafani wajen illa ma zakkaitum yana kuma kawai zuwa ga kadai wa ma akala sabuhu iya ma'ana Allah tabaraka wataala da yake fadan su a jere sai ce wa ma akala sabuhu da abun da zaki suka ci ko da musa ko kare ko makamantan su illa ma zakkaitum sai abun da kuka yanka kuka same su suna da sauran rai sai kuka yanka daga abun da ko zaki ko da musa ko kare ko kula duka wannan asabu illa wai ka abubuwan suna shiga zuna duka sun shiga yanzu ne kada yi dama da kai ya abun da zaki ko da musa ko kare ko kula suka yaga sai suka saurare sai aka samu dare aka yanka shi ne kawai za a ci ko kuma har da wani can na baya malamai suka ce hada wa'annan na baya banda lahmul khinziri banda ma'u illa li ghayrillah da ba a tamkan shi ne ba wai abun yanka ba ne ba duk ba bane almaita in aka same ta ba ta mutu ba aka yanka amma tunda Allah ya ambace ta almaita to ta riga ta mutu ita kam a zo a same ta a mace sai mutum ya bi da wuka bayan ya riga ta mutu a mace wannan ba ta cikin illa ma da kai in dai ka riga ta mutu kawai ya haramta a ciki sa'annan lahmul khinzir a nade ko an same shi da rai a samo shi lafiyar sa kalau a zo a yanka wannan haramun ne shi haka nan aladin jeji alhanzir ko kuma aladin gida duka wannan ko an same shi aka yanka to wannan haramun ne shi wa ma uhilla li ghayrillah haka nan naman da aka yanka ba don Allah ba don wani Allah ko din girmama wata rana ta sabon Allah ko kuma wani idi na jahiliya ko kuma aka yanka don wasu gumaka wannan gaba daya bai halatta a ci ba ma'ana su ba su illa ma zaka yi kuma inna gaba daya amma al munkhanifa wata ta shaƙe wuyanta malaman suka ce ita kam illa ma zaka yi haka zo aka samu dabba ta shaƙe wuyanta saboda ka dan ta mutu sai aka bi da wuka wannan ya halatta a ci to wani mataki ne idan ta kai ba za duka wannan al munkhanifa wato dabbar da ta shaƙe kanta ko wacce aka dace ta mummunan duka ko wacce ta dangaro daga sama ko wacce ɗan wacce ta soke ta ko wacce abunan dabbobin farauta suka farauce ta sai suka rage ya ka same ta da sauran rai wani mataki ne idan ta kai za a ci ko ba za a ci ba malamai suka ce in dai an same ta kawai tana numfashi tana iya kirta idonta da aka yanka ta kirta ido kawai ta motsa idonta bayan an yanka ta wannan ya halatta za a ci wasu malamai suka ce da aka yanka sai aka ga bingin ta ya sanyi rawa malamai suka ce za a yi wannan su ne mafi yawan malamai abin da suka ce ko kuma da aka yanka sai aka ga kafan ta ya sanyi rawa wannan su ce za a yi ba ko mutane su tsaya su tabbatar gawa su yanka ga mutum wani yana cikin motsa kafan yana zai ga shi nan kalli kafan bana a ana nufin ta motsa da kanta bayan an yanka ta ta motsa kafan da kanta ba kai za ka motsa mata kafar ba sannan ko kuma a ga bindin ta samu tsari ko kuma a ga tashi da idan ta ko ta rufe shi bayan da yana buɗe wannan za a ci abin jumhurin malamai amma tashin malaman ta ce a in dai abin ya kai makular da kawai ya ci da ido dai ko kuma koda an batta ba za ta rayu ba to tashin malaman ta ce a ba za shi kaga wannan sai a dau wata kila fatawan wanda suke cewa zai zai yawanci muna ba da ke yan larura ne abunan masu saukin fatawa duk da ka fatawa mai sauki ake don ko ma akala sabu'u illa ma da kashi duk ina abubuwan waɗanda duk aka yanka aka samu dabbar ta motsa jikinta bayan an yanka ko idon ta ya rufu ko ya buɗu ko bindin ta ya yi motsi ko kafanta ya motsa shi kenan ma da kashi kenan abu da kuka ji sannan ba za a yanka da dutse ba kar mutum yana jefi ya ga wata dabba ga ta nan ta yi kusan ta abun nan ya ɗauko dutse da dutse ko kuma ita zai yanka da farcensa ko kuma zai yanka da ƙashi wannan duk bai halatta a yanka ba sai dai a samu almudiya mudiya ce da yamaniya wato ma'ana ko a samu wuka mai kaifi ko kuma a samu wani ƙarfi wanda yake da shafin wuka wanda za a iya yin yanka da shi wannan ya halatta za a iya yin yanka da shi wa ma zubiha ala nusubi abun da aka yanka a ga gumaka malamai suka ce an ce ala nusubi ne amma ba ana nufin ala sai da aka ɗora a kan gumakan aka yanka ba a wa ma aka zubiha ala nusubi wanda aka yanka su domin gumaka ana da zaran an yanka wani dabba domin gumaka malamai suka ce an ambace su nusub ne jam'in nusab kenan kamar yadda ake cewa humur jam'in fima mana ita ake cewa himar guda daya sumur abinan jakuna da yawa haka nan nusu wato gumaka wanda aka sassaka su da dutse masu yawa nisab wato guda daya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda duk abun da duk aka yanka ga gumaka mana aka yanka wa'innan abunan dabba din ko aka yanka wannan dabba din saboda gumaka ko don girmama su ko don bautar su da ake yi wannan shi ma ba za a ci ba haramun ne ake misal akan yi su kamar yadda malamai suka ce akan yi waɗannan abunan gumaka din ko a yi su a bakin rami ana sassaka su ne kuma da dutse dutse za a samu sai a sassaka wani sai a yi masa shef irin na mutum ko wani mutum da ake girmamawa wanda ya mutu ko kuma wani gungi da ake girmamawa wanda ya mutu sannan sai aka ce sassaka wani dutse mai kama da wancan mutumin ko mai kama da wancan gungi sai a rinka masa bauta to idan suka zo yanka dabbobi da suke yankawa domin waɗannan gumakan sai a zo gaban gumakan a kwantar da dabbobin sai a yanka su sannan sai a zuba gumakan jini a zuba jinin a jikin gumakan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya haramta a ci wannan nama wa ma zubiha ala nusubi haka nan lokacin da Ka'aba take nan da gumaka kafin fatawar Makka su ma suka zo sai a sai a yanka dabba din saboda wa'innan gumaka din sannan sai a zuba masa jini Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ya ji labarin waɗansu mutane suna bautan gumaka suna yin yanka gare su ya ce a wannan zamanin nan akwai wannan aka ce ai akwai a guri a gari guda wanda aikin su kenan ma musulun kawai da ya hau dutse sai tafiya sai mutu wannan gari ya je ya same su mutane waɗanda suke ba abin da suke bauta su gumaka su ta zagayawa suna bautar gumaka suna tawafi wa gumaka suna zuwa suna roƙon sa'a a gurin gumaka kuma Allah da ikonsa Allah yana biya musu buƙatunsu da izinin Allah so da su da wannan ka imani ba su zo ba wa'azi ma bai zo musu ba saboda haka kawai in sun zo za su yanka su ci nama sai su kwantar a gaban wannan gungi sai su yanka ma musulun rahim Allah ta'ala yana zuwa ya gan su suna yi suna tabautan gumaka suna abun da tawafi wa gumaka yanka wa gumaka sai zo gurin su ya tsaya ya karanci ya kalli abun da suke yi suna mamakin ya zo ya tsaya kuma da sifa irin tasa ba irin nasu ba ya zo da sifa da niyya da kuma rawani haka suna mamakin abin da yake shi kuma imam muslim yana mamakin abin da suke haka yake musu jayyar suke bautawa abin da bai da amfani babban su yake su daga kan su rayuwar wannan mutum wanda yake cewa jayyar suke bautawa abin da bai da amfani yake ya zaka ce abin da bai da amfani yake bari in nuna muku bai da amfani sai ya hau sai kama gurbi yana girgiza shi zai karya yake in yana da amfani ya kare kan yanzu ya hana ni karya shi suka tsaya suna mamaki yake in yana da amfani ya hana ni karya shi amma yanzu ku na kafunce mu komai kai shugaban ina so in yi magana da kai amma mu je gidanka yake to ya yarda zai ka duba hotel da domin suna da karama su larabawa a nan lokaci suna da girman mabaki wa addinin su ya umarce su da girman mabaki hatta a jahiliya suna da girman mabaki daga zaran bako ya zo abun da za a fara yi shine sai a je a garke sai a kamo dan maraki ko a kamo rakumi ko a kamo saniya ko a kamo tsintiya a zo a yanka don girman bako ana ce zama addina ba a kirama ba amma in bako ya zo a shirya da shi na ko yanzu mutanen ƙauye suna da irin wannan karama in mutum zai ƙauye kawai sai a yanka kaza a yanka kaza a abunda in ya shigo birni kuma sai ga an yi ta ƙauye kowa ya za a aljihunsa zai je gefe tukune ko ba haka amma mutanen ƙauye har yanzu suna da wannan abunan kara din idan aka je garin su za ka ga in dai abunan mutumin ƙauye kana zuwa sai ka ga an je an yanka kaza da da wake ake niyya a gidanka amma ran da ka zo sai a je a yanka kaza ko a yanka abun da ya samu ka da shi ne da suka zo sai suka kamo dabba ya ka zo gaban wannan gunkin ba mutumin yana gani aka yanka wannan dabba za a girmama shi da ita aka zuba gunkin kuma jini sannan aka ɗau naman aka tafi aka je aka gasa aka gyara aka yi shiri da shi aka kawo imamu mutum ya zo gidan babban su ya zo gidan babban su ya ce to sai ce masa ya ce ta'a ya zan yi shi Allah ya haramta mu sai ce waye Allah wane ne Allah ya ce Allah wanda ya halicce ya halicce ka ya ce eh kai ma ya halicce ka ya ce ni ya ce eh Allah ne ya halicce ka kuma shi ke ba ka kaza yake ba ka kaza yake ba ka kaza eh hankalin sai zo madawa da shi yana mamakin abin da imamu muslim ya ce haka sai rinka buga masa misalai da abubuwa na gabansa yana ta waye wancan Allah tabaraka wa ta'ala shi ne idan ka kalli dabba tana tafiya waye ka Allah tabaraka wa ta'ala shi ne saboda haka sai karanta da shi tauhidi wannan mutumin sai ya ce da lalle ba a mota da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya kai imani da Allah sai ya ce to muje gurin mutanen ka sai suka fito gurin mutane sai ku saurara ku ji sabon Allah a gurin wannan imam muslim ya yi musu wa'azi duk gaba ɗaya suka musulun sun kai 30,000 duk gaba ɗaya suka musulun bayan sun musulunta suka karya wannan gunkin suka rusa shi suka koma bautar Allah ta baraka wa ta'ala sannan tukunne ya koma ya bar su bayan ya karanta da su sallah ya karanta da su addini ya koya musu addini sannan tukunne ya banfana shi ya bar su to wannan sunan wa ma zuriha ala nusubi gumakan da aka sassaka da dutse ake zuwa a yanka domin su waɗannan gumakan a kuma zuba musu jini ana neman tabarruki da yin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya haramta a ci wannan nama Allah ce wa an tastaqimu bil azlam sannan bai halatta ba haramun ne kulinka rantsuwa ko kuma neman sa'a ko kuma duba bil azlam da afashi da kuka yi ko kuma cibiya wanda kuka yi al-azlam jam'u ne na zalam kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa mana guda ɗayan su shine zalam ko dai afashi ko kuma wasu duwatsu wanda aka yi cikin sumir sumir ko kuma cibiyoyi wanda su ne al-azlam an ce musu azlam ne ko da su wasu abubuwa ne na musamman wanda aka yi su nau'i uku ɗaya an rubuta if al aikata a jikinsa sai kuma an rubuta la taf'al karka aikata sai kuma ba a rubuta komai a jikinsa
ko kuma daya in ji malaman suka ce an rubuta amarani rabbi ubangiji na ya umarce ni da yin wannan abu sai kuma nahani rabbi Allah ya hane ni da yin wannan abu sai ko ba an rubuta kuma ya jikin sa ba to idan suka zo yin wani abu muhimmi sai su dauko wa'annan korai ko duwatsu ko kibiyoyi sai a wurga su idan suka fado idan wancan bangaren amarani rabbi shine ya fito ake gani ko Allah ya umarci mutum kenan yayi wannan abu ko kuma aikata to mana sai mutum ya aikata wannan abu in mutum zai yi aure haka zai in mutum zai sayi gida haka zai in zai sayi dabba haka zai in zai shiga kasuwanci haka yake in kuma ce na hani rabbi shine ya bayyana to Allah ya hana shi nan komin kyawun abu mutum ba zai in kuma ya sauko kawai babu abun da aka rubuta ma'ana babu hani babu umarni to wannan sai a sake yi ko kuma sai mutum ya yi zaki to shi kenan babu hani babu umarni wanne kake so in yace zai shi kenan sai in yace zai bari sai ya bari ko duka wannan da shi suke rayuwa tun a jahiliya kuma hakan nake musu daidai da yadda suke so da izinin Allah domin me duba idan zai duba Allah yana ke barin ka don jarrabawa ka tsira tafiya kamar jeji da izinin Allah amma kuma wanda ya zo gurin mai duba in dai duba masa ya gani kaga bai da sallan kwana 40 kuma in ya gaskata shi haka saboda haka abuna suraka ibn malik kafin ya musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma madina lokacin da suke kan hanya shi da abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu suna tafiya suraka ibn malik an aika shi ya yi su don ya dawo da kawunan su aka ce ya je ya taro kar ya yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je ya haɗu da sahabban sa inda suke hijira kar ya yadda ya bi su ya ce ya ci sai yana bin su daga baya musulunta amma kafin ya ci sai yana bin su sai dai to wa'annan abubuwan tattare da shi wa'annan abun da yake al-azlam ya ce yana gudu yana bin su a baya sannan sai ya amfani da azlam ya wurga sai ya fito masa cewa kar ka yadda ka bi su kuma kar ka yadda ka cutar da su ya tafi taɓawa abun da da baya taɓa saboda sarri amma ya ci gaba da jinsu yana neman sai ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam can an yi wa ya sake bashi cewa kar ka yadda ka bi su kuma kar ka yadda ka cutar da su ya tafi da ya kasa uku azlafinsa suna nuna masa kar ya bi manzon Allah kuma kar ya cutar da su ita daga ƙarshe Suraka ibn Malik ibn Ka'ab ya musulunta daga ƙarshe mu ya musulunta ya zama to musulmi na ƙwarai haka kaga ashe kenan abun nasu yana iya yiwuwa da izinin Allah kaga Allah tabaraka wataala da kansa bai yadda azu manzon Allah ko aka ce sannan al-azlaf din su da yake yana canfawa ya yi imani da su kuma suke nuna masa haka wani sai idan mutum ya canfa abu sai zama sa daidai da yadda yake ganin ya tamfa ne idan mutum ya tamfa cewa yin kaza yana iya kawo kaza to hakan kuma zai ringa faruwa ya tabbata haka ne in al'umma suka tamfa jiza asira da shirk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tamfi shirka ne mutane za su iya tamfa abu sai zama su abin da suka tamfa din nan shi ke faruwa a ce a ai duk wanda yake neman kaza ko kuma duk wani wanda yake da kan kujera kaza in dai ya je dai ka yi kaza in a wata jaha ce ya ce masa in ya je dai lokar gamban kaza daga ran da ya je lokar gamban kaza to zai samu matsala a mulkin sa daga nan har ya sauka kuma da wuya ya samu tazarki sai ka ga kawai duk zagaye da zai kai su da wannan lokar gamban ko kuma in shugaban kasa ne sai da duran da ya je jaha kaza to daga ya dawo za a samu matsala mulkin sa zai zama to yana ta kai kai cewa yana ta samu matsala kuma da wuya ya samu tazarki Allah ka dace san ga wanda zai a Najeriya ba zai je wata kasuwa ba ka abubuwan yake an riga an canfa gida karshen ta in ya dai kuma zai zama kamar yanda ya canfa da ku alhali shirka ne saboda ka irin wannan in ka san mutum bai karanta tauhidi ba in ya faɗa da kar ka matsa masa a matsayin ka malamin tauhidi kar ka zo ka ce ka zo ka dai kawai in ya je ya samu matsala ya dawo ba zai kafirce sama da la to da tauhidin sa akwai matsala dama ta tauhidin sa dan kadan ne ka kare ta wata tauhidi ka dan san ka dan kare to dai kawai ka karanta da shi ka ringa karanta da shi cikin hikima kana nuna masa cewa tambi ba tafi ne sannan kuma tambi shirka ne wannan bai dace ba to da ka a rinka yi in aka yi sa'a ba ko da bayan ya sauka ne tauhidin ya tabbata saboda haka karantar da tauhidi yana da muhimmanci musamman a wannan rayuwa da muke mutane ana da karancin tauhidi da kadai ta Allah tabaraka wataala aqida ta yi nisa jahiliya muke dawa da ita jahiliya da ake yi da ita ce ta dawo yanzu tantar jamfe da tsatsatsi da sauran abubuwa suna nan shi yasa wa an tasakati mu bil azlam sai Allah ya canja wa al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da istighfara salatul istighfara idan mutum ya yi niyyar yin wani abu mai muhimmanci ko kasuwanci ko noma ko aure ko aurarwa ko kuma sayan wani abu ko wani abu ne mai muhimmanci da ya sa a gaba ko wani aiki to sai salatul istikara kaga wannan ibada ce kuma sunna ce koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Jabir ibn Abdullah ya faɗa a kwanan bayan mun ce Abdullah ibn Umar ko Abdullah ibn Mas'ud muka ci kuskure ne Jabir ibn Abdullah shine da kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna salatul istikara kai ila da Abdullah ibn Umar ma ya tauka radiyallahu ta'ala anhu akwai inda Abdullah ibn Umar na'am a shi ba kuskure bane ke nan baya na'am saboda haka Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu shi cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما كان يعلمنا سورة من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن دعاء الاستخارة كما كان يتكلم عن سورة من القرآن. شنو يجمع شنو يجمع وان أبو مطيف يتيوان لهم كيلين من كوكريسيا. حكما يتيوان لهم كيلين من كوكريسيا. أبو الاستخارة والاستخارة على كتير wadda wannan kariya ka shigo shagon tsaya ka zo za ka sayi yaji za ka sayi yaji yaji wannan ba wani abu ne wanda ya haka kara ya kaya ba duwanda ka sayi akwai zai to man sai ka sayi kana kokonto ka shigo sai kana tunanin wanne ne zai burge ka a matsayin ka na ɗalibin jami'a ka zo da niyyar sayan wani yaji za ka kawo kore aka kawo bulu aka kawo kala kaza da sauran sai karanta wanda za ka zaba ka kaɗi kore ne ko ka zaɓi bulu ne wana ba sai ka ce mutum bari ka yi alwala ka je ka yi istikara ba a lokacin kawai za ka yi istikara sai ka yi kafin ma mai shagon ma ya duba shi ne ka ce Allahumma khirli wa kharli wa la takilni ila nafsi tarfata aini wa la aqalla min zalik ka ce Allahumma khirli wa kharli ya Allah zaba mun imun zabi ya Allah tsakanin kore da kuma tsakanin fari da baki tsakanin ja da waye duk wanda kake so ka kaci zaba ga sunan su biyu ne sai ka kamar wannan din ma wannan ma kuma kamar yayi ko hula ko yadi ko takalmi ko makamantar su ya Allahumma khidli wa khidli wa la tajinni ila nafsi tarfata aini ya Allah kar ka bar ni na zaba da kaina kai nake so kamar zaki kar ka bar ni ko da itta wakilu ne ya Allah kar ka wakil sadda ni akan kaina na dogara da kai tarfata aini wa la aqalla min zalik ko ma tsaka da itta wakilu ya Allah kar ka bar ni jigaran kai kana fadin wannan ya kai kai na dau buluɗi ko na dau kore ko na dau zan ko na dau kwanci kenan zakin Allah ne sai ka daga tata kama da shi in kai sa'a ta kira ka burge da wannan in burge haka ji akwai da ake son burge ko ba ta to in kai wani in kai sa'a ta kira ka burge idan kuma istikara ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbai ita ce du'a wa istikara wanda in kai nufin wani abu mai muhimmanci kana so ka sai fili filin arawa ne ko kuma filin wajen bypass wanne ne ko kuma kana so ka shiga kasuwancin kaza ko kuma kaza ko kuma a kina so shiga wannan dan jami'a ne ko kuma wancan bawan Allah saboda haka kina so ki zabi a ciki dan jami'a kuma sai abun da zarbi da yake ya ta abun nan to wanne ne shi ne sai mutum ya yi alwala da daddare ko da yamma ko da rana duk lokacin da zai na fila ya halatta sai mutum ya yi na fila raka'a biyu malamai suka ce in ya yi tafiya kafin ya yi sallama ya kamata ya yi du'a wa istikara shi ne sai Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika و واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان الافق الذي في اراوى خير لي ومعاشي وحاسبة الامر كوكما اللهم ان كنت تعلم ان احمد خير لي ومعاشي وحاسبة الامر امر لمكم كو ابراهيم قل لمكم عثمان قل لمكم علي خير لي ومعاشي كوكما ان الزواج احمد سوى اولان احمد خير لي ومعاشي وحاسبة الامر الخير ني غريمي اعزيني da rayuwata da karshen al'amari na wa ko a wani riwayoyin an kara asibi ne wa asibi da sauran fakatin uri wa yake wa ya Allah ka kira mu ki kuma ka bani sauƙin haka wa in kunta ta'lamu amma in ka san cewa annahu cewa wannan abun sharru ne saka ambaci abun karara sharri ne gare ni fi ni wa ma'ashi wa aibati amri sharri ne gare ni a addini na da rayuwata da karshen al'amari na fasri wa anni wa zrifni an to ka kawar da shi daga gare ni ni ma ka kawar da ni daga gare shi kuma abdiliyar kai gare ku ya Allah ka canza mu mafi alkhairi da kuma arbini bi ko razini bi ya Allah ka yarda mun da abin da ka zaba mu sai mutum ya ji abin da yake yawan zu a ransa in yin abun ne ko barin abun ko kuma abu ne guda biyu tsakanin su wa innan biyun yake abuna sai zai tsaye da bangaren can shi ne ya fi mata ko kuma a yin wannan abu ne sai yin yana nan lalle a ran haka ne mata ko kuma bari kawai sai abun ya fita a ransa to shi kira Allah ya masa zai kuma ko da ka yi abun ko ka abuna sai abun sai kan kuma kana samun tangarda karkata to kuma ai sai ne iskara ai baka san abun da zai faru ba ai wannan istikharar naka da kaga dan tangardan da kake gani wallahi ba karin alkhairi ba sai da kowa sai kai kaza dan sai aka samu tangarda ko kuma sai kai kaza sai abun ya zama maka ba yadda kake tsammani ba wallahi duk akwai alkhairi a cikin istikhara sannan kuma ka samu lada sannan ka bi sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba dan istikhara ba wata kila ma sai Allah ya canza abun da zai faru shine malamai suka ce sai Allah ya canza al'umma nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wa anta tafatu bil azlam illa ya zaman to an cin da musu da bawo ne kara Allah ce zalikum fisqo yin wannan yi wannan fatikanci ne fita daga sa'a wa Allah yin wannan fita daga sa'a wa Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah ce al yawma yatisal ladina kafaru min dini ayau alladina kafaru waɗanda suka kafirta to sun fiye tsammani daga cewa addini ku zo zai rushe sun fiye tsammani daga cewa za a bar musulunci sun fiye tsammani daga cewa alƙur'ani zai kare sun fiye tsammani daga cewa alƙur'ani ba zai shiga ba sun fiye tsammani daga tunanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su kashe shi kafin ya gama fitar da sabon Allah sun fiye tsammani daga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ba za ta kai ya fitar da sabon Allah a yawma ya isa ladina kafaru min dini sun tabbatar lalle addini na yaki Allah ya ba da labari al yawma yau kam daga yau ya isar ladina kafaru min dini saboda haka fa na tafi yau kuma yau kar ku ji koron su ku ji koron magana su tare da ta kai addini ku ya shi ku sani shine abun da Allah tabaraka wa ta'ala yake fa al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addini wa atmamtu alaykum ni'mati na cika ni'ima ta akan ku cikar ni'ima da kike ake azmini musulunci ya cika an saukar da duk ayoyin da Allah ya ce ku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana rai yana tabbaci yace hal ballaghtu na cikar suka ce ka ita ya rasulullah yace Allahumma fashha ya Allah ce saboda haka dukkan sahabbai sun ce da bayan ce da war Allah tabaraka wa ta'ala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa da sabon Allah kuma addini musulunci ya cika babu abun da ya tura kuma da to atmamtu alaykum ni'mati na cika ni'ima ta akan ku na so kaita babu abun da yake ni'imar a ce mutum yana musulunci alhamdulillah alladhi hadana li islam mun gode wa Allah tabaaraka wa ta'ala da shi ya tsamin zuwa ga musulunci godiya ta tabbata da Allah da ya tabbatar da mumuna musulmai muna son Allah ya daura mumuna musulmai masu imani tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ka daura mu tawaffana ya Allah muslimina wa alhiqna bis salihin rabbi rabbi lakum alislam dinan na yardar muku da addini ya zamanto shine a musulunci ya zamanto shine addini kamar in tura fi mahmatatin wannan insha Allah ta'ala sai dai gudan kuma bayani ne muna rayi insha Allah ta'ala zamu ci gaba da gaba al-yawma akmaltu lakum dinakum insha Allah wa bi zamu sake fassarawa da gobe bi idhnillahi ta'ala muna rayi wallahu a'lam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كل هذا كأنسى أنبياء الإيمان sannan abu ne wanda yake sananne su wani marar lafiya azumi ya tuka kansa da nasu al-Qur'ani wanda ba zai iya yin azumi ba likitoci suka ce masa ka ajiye azumi ko masana lafiya suka ce masa ka ajiye azumi abinda yake gari shi ne ajiye azumi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa 'ala alladhina yuqimuna fidyatun 'an al-miskin wadanda ba za su iya jure yin azumi ba fidyatun 'an al-miskin su ciyar da miskinai in ji Allah tabaraka wa ta'ala النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما قدير بين اثنين إلا اختار أحدهما ما لم يكن اسما ما كيف ما منظر الله ذاتي أكن أبو بابا هو أبو بابا لا بيوان ما تسيا ذاتي ما في سوكي ما تكر بي لما تظن بيو فبل يكم أرمين الله لي تبارك وتعالى والذي يشين فتبو لشيء كرو فذي يدين أزمي الله تعالى أعجل أباد السيارة wanda yake da rashin lafiya wanda zai rashin lafiya a cikin ta shi kullun baya yin jule yunwa ba cin abinci yake da yawa ba amma kuma in ya zo na da shi a cikin ko bai sha magani ba ko bai amfani da magani ba zai samu matsala sai aje aje saboda haka babu jarumta cikin mutum ya zai halakar da kanka idan misali mutum ya zai bukan cikin halaka dalilin sa kansa cikin abin da shari'a ta masa tauki wani ya aikata haram akwai da ke zama makaruri akwai da ke zama haram misali mutum zai yi alwala ga ciwo in ya shafa ruwa a kan ciwon zai karu wannan haramun ya shafa ruwa a wuri don gadaran cewa shi sai ya yi alwala da ruwa in kuwa ya shafa ruwa ciwon ba karuwa zai yi ba amma zai yi jiri wajen yin sauki makaruri ne da ke wajen shi tun wannan uwa musulunci sauki gare shi sannan kuma وكان الله أمنا وإن الله كان بكم رحيما أنا يا أخي بتوزين كم لكم إذا كنت توزين كم فأنا يا أخي بتوزين كم لكم تقول لك إن مسلم باشي بلا جاهي أجي 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 الله تعالى عاد تقول لك إذا أنا كوينا تشي كي تنسيلا إذا لم أنجم بيشيك أبا يتعو مثلا فأي بلا جاهي koyi da tsara shakan ba wani ne da tsara kare azumi bane kamar da dictatorship ke bayani amma a ce kai lokaci guda ne saboda yanayin azumi ko yau ko gobe ko ya dan yi kwanaki yana azumi sai ya shide ko kuma wani abu nan wannan haka za ka shika masa inhela wannan inhela ba ta banta masa azumi amma ko da wannan rayuwar sa akan inhela an jima ya shaka an jima ba ta iya yin azumi ba sai a je kawai da inhela wannan shine mun dai dai wallahi wa'ala ana ba ta Allah ji yayi wanda bashi yayi masa yawa har Allah ya karbi rayuwarsa da ya biya ba lalle abun da za a yi cikin abun da ya bari in ya bar wani abu na gazu wajibi ne a sai da wannan abun a biya ko da gida ne gidan da ake ciki ya zama to dama na sani sannan kuma ba shi da wani abu da ya bari sai wannan gidan amma kuma ga sun yi bashi a kansa su sai a sai da gidan a riya wannan bashi harkon abin da ake yi wa mamaci shi ne biyan bashin da yake kansa domin in ya bar gida ba gidan ba nasa ba ne makira ku bashi a kansa kawai kawai sai a sayar a mawa masu shi za a ba a so mutum ya zauna da bashi ya sanar da zai mutu mutum bai sanar da zai mutu kuma yawanci ba wani so na gaskiya ake yanzu ko kuma imani ya rasa mutane ko kuma karantarwa ba wajen da kake ganin ga su nan su ne iyalan mutum amma su ne za su manta da shi ba sa malin ke ko alabin ta baki ko ba alabin ta baki ba zuwan su ne dai haɗu da duk abin da bai hafe su dai abin da ya bari kawai nasu ne rayuwar mutum ya haka ne za ka mutum ya yi kokari ya biya bashi sun kafin lokaci ya kai in ya san alabin ta baki kamar ka yi irin wannan magana magadansa su ji tausayin yanayinsa su biya masa bashi in ya bar wani abu in ko bai bar wani abu ba in suna da hali cikin abu da suke na kasuwanci ko wani harka yi kokari kaza suna biya ko da kaɗan kaɗan ne suke masa baki yawanci magada za ka ga suna fada da hayaniya akan gado amma ba sa kokari da himma don biya wa baban su gado ba don biya wa baban su baki yau mun ga ido da ido wanda za ka ga su je kotu su yi ne kaza kaza baban su ya bar gida a cikin kokari ya ma su fada cewa gado ne ko kuma a gidan sa ne ko gurin sa ne ko mene ne ran da aka tabbatar ba shi da shi kuma aka ce baban su yana da bashi a kansa ba su da malo ko da ba uban bane a zuciyar su gidan ne kawai a zuciyar su yawa magada ana kunne mutum wallahi suna tuna gidan da za su gada wani yana tuna motar da zai gada duk da kai wannan rayuwa bai kamata mutum ya rinka tada zuciya zai barta ga wasu ba alhali ana bin sa bashi kawai jimilar da kasan ana bin ka bashi kana karbo sanai ki kokari ka biya ka yi alkawari da wani ka ga mutum kana bin ka bashi yana kallon ka kana kallon sa ko yana kallon mai shagon yana kallon sa ba zai je ba wani za su ga dai da sayan kaya ma a shagon da ya samu kaza kuma alhali sun bashi bashi ya sai ba ka zama ba a tsoron Allah ya mafiya Allah ya tsoje saboda haka magana ya kamata ya masa Abdullah baban Jabir radiyallahu ta'ala anhu lokacin da zai je yakin Uhud ya kira Jabir ya yi masa wasiya ya ce ba za ka je yakin tare da ni ba ya ce tunda ni zan fita ina jin kanshin aljanna a Uhud amma abin da nake so da kai shine ga dukkan yan uwanka mata ne kai kadai ne namiji a cikin yayin sa gaba daya dukkan su mata ne shi kadai Jabir shine namiji saboda haka da kallon ka da yayin sa din mata ne ya ce saboda ina maka wasiya waɗannan ƴaƴa mata din ka kula da su sannan ana bi na bashi ka yi kokari ka biya mu wannan bashi ni na kasa biya nayi na kasa biya amma da wane da wane da wane adadin kuɗin su kaza ne ina maka wasiya ka yi kokari cikin abin da Allah ya kore maka ka biya wannan bashi yana zuwa ku yi shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya dau nauyin biyan wannan bashi sannan Jabir bin Abdullah aka kore masa Allah subhanahu wataala ya bashi kan Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala mun shi sa lokacin da yayi aure sai ya auri mata ba budurwa ba saboda kannan sa da yayin sa sun girma yace in ya auri budurwa yana ga ba za su yi ta hayaniya ne a gida ba za kuma da iya kula da su ba akwai wanda wata kila ma za su zo su yi sun girma shi sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dole sa Allah zawwata dikra me yana ka auri budurwa ba tu daɗi ko ba tu daɗi ba ka zo ne yadda kake ne ka ya ce ya rasulullah baba na ya bani da ƴan mata ƴan uwana to za ka sai na kare da haƙƙi na a gare ni kake su saboda haka wannan ya kamata magada su lura da wannan biyawa shi wannan magadi abu nan wannan baba na su mamaci wanda ya riga ya rasu wannan shi ne abin da ya kamata wallahu ta'ala
Thank you.
amma da farkon jira yana nufin idan akwai uba akwai da cikin abin da aka bari a baya za su yi gado ya bar kanin kuma sannan ya bar baba ko ai zai gado baban zai gade shi ta baya hana uba yi sai dai kawai abu ne iyaye da uwa da uba kullum sai dai a kada uwa daga guri kaza zuwa guri kaza sai dai rabon su ya rabu rabon su yana rabuwa daga kaza ya koma kaza amma wannan da nassin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya bayyana da nassin alqur'ani ayan gado ya bayyana cewa in mutum ya rasu ya bar iyaye ba shi da ƴaƴa ba shi da ɗa ko ɗa ga yadda iyayen za su gada in yana da ƴaƴa ga yadda iyayen za su gada ko yana da ɗa ko yana da ƴa ga yadda iyayen za su gada in ba shi da tsuntsu ƴan uwa uba ya hana su su kuma dalilin suna nan sun tada uwa daga gadon ɗaya bisa uku zuwa ɗaya bisa shida wannan shi ne nan da alƙur'ani ya tabbata amma da mai ta biyu wannan maganar cewa gini ya faro akan abu ne da da uba abu ne wannan mautin jama'i malaman kin yi bayani akan duk da na san nan ban sani ba ko yana abu ne amma dai malaman kin yi bayani akan mautin jama'i ana zuwa a duba da zaran gini ya faro sai ya zo a duba su ko in mota ce ta fadi akwai da da uba a cikin Allah ya yi nan za a zo a duba da sauri a ga wanne ne ya riga mutuwa akwai hanyoyi da yawa da malaman su kan bayyanawa wajen gano wacce ya riga mutuwa kisa da aka samu mautin jama'i ko misali yan dangi guda ne ko kuma dukan su za su iya gadon juna sannan da aka same su gaba ɗayan su a cikin mota ko a cikin jirgin sama ko kuma a cikin wani wuri ko kuma a cikin ɗaki guda wanda ya ruso to duk abin da za a yi shi ne zuwa a yi ta abunan lura da cewa wanne ne ya rasu idan aka samu wannan da ɗan sauran numfashi sannan wancan kuma ya riga ya rasu ko kuma wannan ya rasu da safe wancan ya rasu da yamma ko kuma wannan ya rasu ko da bayan tsittawan ido ne kuma wancan ya rasu wanda ya riga ya rasuwa wanda ya rasu daga baya zai gaji wanda ya rasu daga farko haka nan za a yi ta duba su in akwai na'urorin da ake iya ganewa ka wasu sai a irin zamanin yanzu na'urori suna iya bayyana wannan ya riga wancan mutuwa wannan ya riga wancan dauke an yi amfani da wa'innan na'urori wanda ya mutu a bayan ɗaya to shi zai gane wannan ya riga ya rasu hukun na wannan ya rasu to na bayan zai gaji na farko na bayan zai gaji na farko da aka zai yi wallahu ta'ala a yi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya shirye da shi lokacin da yake jin wa'azi daga kurare daban-daban Allah tabaraka wa ta'ala ya kara tabbata da mu da shi sai ya kuma nasiha wa inda ya sani amma bai da wani yake akan saboda yayi ne a wannan lokacin lokacin rashin sani daga baya da ya yi kuma sai ya duba dama haka a rayuwa take rayuwar addini duk abin da mutum yake yi in dai ya duba shi kenan kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa sai dai in hakkin wani ne sai ya dauka ya kaiwa wancan ko kuma ya nemi wancan ya yi masa in abin ya riga ya lalace. Saboda haka abin da zai yi gare su in dai ya san su sai ya zo ya rinka musu nasiha ɗaya bayan ɗaya lokaci-lokaci ko kuma lokacin da ya samu. Ko da sau ɗaya ne alal aƙalla ya yi sanda sakon Allah gare su. Cewa lallai shi kansa dai kuɗi sun san ma shi ne fiyar musu wakila ma za su ci girmama abin. Saboda haka in yi musu nasiha ya nuna musu cewa akwai hatsari cikin haka. In sha Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka sai zaman to an samu fa'ida gaba daya. Muna fata Allah ya ji mana gaba daya. Allah ya ji mu to Allahu a'lam. Sai wa musulmai da suke bukatar yan uwan su musulmai suke su da azuwoyi ana fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki mu baki ɗaya wanda ba su da lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya ba mu ikon sa'a gare shi da abin da ya azurta mu da shi na lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya rufa mana asiri ya azurta mu da arziki na halal Allah ya azurta mu da arziki na halal wanda za mu wadatu da shi ya sanya albarka a cikinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mu tunanin dukiyar wani ko dogaro da tunanin abin da wani zai ba mu Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da dogaro gare shi ko da ko rana ko aina rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya yawm Allah tabaraka wa ta'ala ya gafar mu kafiran ya tir mu dunuban ya fataha mu cikin kaburburan Allah ya sa muna daga cikin gamu da su waɗanda aka yanta a wannan rana mai albarka Allah ya yanta wurare mu da gautu zuwa aljanna zuriyar mu da iyalan mu Allah ta zama qurratu ayni da duniya da lahira Allah ya azurta zuriyar mu mazan su da matan su Allah ya azurta su da haddan alqur'ani Allah ya ba su iko da aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kare mu da kare su daga fitan tanu na zamani da kuma zallat na shaytan da kuma aukarwan shaytan cikin fitintimu da kuma fawahis ma zahara minha wa ma baqa اللهم اغفر لنا امورنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. وقال لك في شنو بنت المؤمنين يا بورنت مالك باسكي بن عادل
zakarun sarka su zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga talakawan su, abin da zai zama sharri Allah ka sa su gane kar su aikata shi, abin da zai zama alkhairi Allah ka ba su iko aikatawa. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an ma'suma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shay'an wa la mahruma. Wanda suke neman aiki ko ba su da aiki ne Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su, wanda suke da aiki kuma Allah ka sanya mana albarka ciki, waɗanda suke neman jari na kasuwanci Allah ka ba su, waɗanda suke da shi kuma Allah ka sanya albarka a cikinsa. Rayuwarmu gaba ɗaya Allah ka yi mata albarka, Allah ka sa wannan wanda mai albarka muna daga cikin wanda ka yi musu gafara da rahama, Allah ka yin tuyayenmu a cikin wannan wanda mai albarka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.